This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Madalal FM. Sannan muna nan kodayaushe akan shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington. Ga kanin labaran duniya.
Yan bindigar kungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani dan kauye a yankin Arewa-maso gabashin Najeriya suka kashe mutane akalla 50. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya yana sake ganawa yau Litinin da wakilan adawar ƙasar a birnin Geneva. Bayan da aka shafe wata da watanni ana gangami da tarurruka a yau Litinin za a kaddamar da kakar zaɓuɓɓuka da tarurrukan tsaye da 'yan takara a babban zaɓe na nan Amurka.
To a ƙasar Chad kuwa da ke makwabtaka da Najeriya, wasu yankunar bakin wake sun halaka mutane 7 yayin da wasu mutane 4 suka mutu suma a wani hari na daban a ƙasar Kamaru. Yayin da zaɓukan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da ƙaratowa, mazauna nan Amurka 'yan asalin ƙasar ta Nijar sun fara kiran a yi zaɓe lafiya tare da bayyana ra'ayoyinsu kan 'yan takara da jam'iyyun da za su fafata a wannan zaɓe.
Saƙon da a gare ni ga mutanen Nijar, ina so su yi shi cikin kwanciyar hankali.
Ba wanda Allah ya ba iko, kai ake zaɓe an yi sata, wannan ba ta da kyau, a yi zaɓe fi sabirin layi.
Muna kuma tafe da shirin ilimi hasken rayuwa wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan bindigar kungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani dan kauye a yankin Arewa-maso gabashin Najeriya suka kashe mutane akalla 50. Shaidu sun faɗa a jiya Lahadi cewa cikin daren Asabar 'yan ta'adda sun abuka cikin ƙauyen Dalori da ke dab da birnin Maiduguri suka yi ta harbe-harbe da ƙona gidaje. Wani soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewar wasu mata guda uku 'yan ƙunar baƙin wake sun tayar da bama-baman da suka ɓoye a jikinsu cikin taron jama'a suka ƙara haddasa mace-mace. A halin da ake ciki kuma, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce mai da wani babban hafsan sojan da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama bakin aikinsa da aka yi tamkar cin zarafi ne na alƙawarin da gwamnatin Najeriya ta yi na binciken laifukan yaƙi. A cikin watan da ya shige na Janairu aka mai da Manjo Janar Ahmed Muhammad bakin aiki fiye da shekara guda bayan da aka yi masa ritaya bayan tawayen da sojojinsa suka yi. Kungiyar Amnesty ta ce wato janar ɗin shi ne yake jagorancin ayyukan soja a lokacin da sojoji suka kashe mutane fiye da 640 waɗanda ba sa ɗauke da makami bayan wani harin da Boko Haram ta kai kan barikin soja na Giwa da ke cikin Maiduguri. Sakatare janar na kungiyar Amnesty Salil Shetty ya ce abin mamaki ne an mai da janar ɗin bakin aikinsa tun ma kafin a kaddamar da binciken da aka ce za a yi. Yara maza da samari da sojoji suka kama ji Amnesty an harbe su ko an bar su da yunwa har suka mutu ko aka shaƙe su aka kashe ko kuma aka yi ta gana musu azaba har suka mutu. Har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta ce wani abu kan wannan ba.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya Stephen de Mistura yana sake ganawa yau Litinin da wakilan 'yan adawar ƙasar a birnin Geneva. Bayan da aka samu ci gaba da kokarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar kungiyar masu adawa ta nemi a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu. De Mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau Litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan. Ya faɗa jiya Lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙuduri aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar ta neman sulhu da aka fara ranar Juma'a, inda su wakilan adawar suka ƙauracewa ranar farko. Wani kakakin 'yan adawar na Siriya ya ce sun samu ƙwarin gwiwa kuma tattaunawar ta yi alfanu jiya Lahadi kan batun ayyukan jinƙai. Yana magana ne kan buƙatar da ƙungiyar ta gabatar cewa a kawo ƙarshen hare-hare ta sama a kan yankunan wato yankunan fararen hula, a kuma kawar da killacewar da ke hana kayan agaji isa ga yankunan da ke hannun 'yan tawaye.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. bayan da aka shafe wata da watanni ana gangami da tarurruka da laccoci da hawa kan drum a yau litinin da kadamar da kakar zabubbuka da tarurrukan tsaye da yan takara babban zabe na Amurka inda masu jefa kura na jar Iowa za su gudanar da tarurruka a unguwannin su domin zaben waɗanda suke son su tsaya musu takarar shugaban kasa kafin wannan muhimmin zabe na farko a kakar zaben ta bana Kudurin neman ra'ayin jama'a a jihar ta Iowa sun nuna cewar tsakanin manyan jam'iyyun Republican da Democrat din babu wani fitaccen gwani inda 'yan bana na shigo a harkokin siyasa na jam'iyyun biyu suke ci gaba da nuna kasaita. A bangaren 'yan Republican attajiri Donald Trump ya ba da rata mara yawa ma Senator Ted Cruz daga jihar Texas wanda alamu suka nuna cewar yayi tuntube a lokuta da dama kafin wannan zabe na yau. A bangaren 'yan Democrat kuwa Zaben kusan ya zama na kan mai uwa da wabi ne tsakanin tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton da senator ɗan independent daga jihar Vermont wato Bernie Sanders wanda ya ayyana kansa a zaman ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu. Masu kwaɗayin tsayawa takarar sun karaɗe jihar ta Iowa jiya Lahadi suka gudanar da tarurruka a kowane lungu na jihar tare da caccakar lamirin abokan adawarsu.
Gwamnatin Uganda ta ce jiya Lahadi a birnin Kampala ne da karin tsaron ƙasa suka damƙe tsohon babban jami'in leƙen asiri na ƙasar wato General David Sejusa wanda ya bayyana shugaba Yoweri Museveni a zaman ɗan mulki kama karya. Sojoji sun shafe awa biyu da rabi suna bincike a gidansa kafin su kama shi. Wannan yana zuwa ne yayin da ƙasar Uganda take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 18 ga wannan wata inda shugaban Museveni wanda ya hau mulki tun shekarar 1986 yake neman a sake zaben sa. Kakakin gwamnatin Uganda Ofwono Opondo ya ce an kama General Sejusa saboda yana tsoma hannunsa a cikin harkokin siyasa. Opondo ya ce General Sejusa yana jawabai a bainar jama'a yana barazana har hada kawunan jama'a su kauracewa zaben wanda a cewar sa na bagu ne wato na bagu ne kawai. Lawin Sejusa Ladislaw Rafuakuzi ya faɗa wa VOA cewa kama janaral ɗin da aka yi haramun ne saboda sojoji ba su da takarda izinin kama shi kuma sun ƙi bayanin wato dalilan da suka sa aka kama shi. Lawin ya ce watakila kama janaral ɗin yana da alaka da zaɓe mai zuwa saboda yana bayar da shawara ga babban shugaban adawa na ƙasar Kizza Besigye kan yadda za a iya hana maguɗi a wannan zaɓen da ke tafi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne da kasar Chadi inda rahotanni daga kasar ke cewa wasu ƴan kunar bakin wake sun halaka mutane bakwai a wasu harare a garin Gidde da Kewai yayin da ake wato cin kasuwa a jiya Lahadi. Na tuntubi wani mazaunin garin wanda ya nemi na sake sunansa ya kuma mun karin bayani game da waɗannan harare.
Eh to Mamu Lalo kai bayani da zan maka shine ka san nan Gidde tana na arewacin kasar Chadi inda aka fi yawaita kai hare-hare to kafi haka nan garin yana da kasuwa kasuwa tana cin ranar Lahadi kamar jiya kenan to shine mutanen gari sun ka dauki mataki cewa duk wanda zai zo kasuwa ko duk wanda zai shigo garin sai an caje shi ko ai tattar musu kuma akwai sojoji da suke taimaka musu to shine aka samu wani dan kunar bakin wake wanda ya zo tun misali karfe 9:40 da da shi da haka ya so ya shiga kasuwa sai aka tsaida shi wannan matashin ya tsaida shi to shi kuma sai ya ja da matashin matashin sai inda ya duka zai caji shi kai sai ya tara bom nan aka samu mutane shi wannan matashin ya rasa ransa sannan aka samu mutum 31 wanda suka ji mu tare da shi akwai sojoji waɗanda suke su ma lokacin nan hankalin su ya dauku ba su ga abin da ke faruwa kawai sai tashin bom su ma ƴan sojoji su ma suka samu raunuka kamar mutum 6 haka.
Akwai rahotanni kuma da ke cewa an kai wani harin a wani ƙauye da ke kusa da nan Gidde din.
Eh yawa to shi ma garin shi ma nisan shi da Gidde kilo bakwai ne shi ma an samu su ƴan mata guda biyu sun kaje sun ka samu mutane a cikin garin suka samu mutane suna tarihin harin da an ka kai Gidde kawai su ma sai suka tada wannan ƴan mata guda biyu ne to can wancan garin mutum 6 ne sun karasu da kuma mutum 17 suka samu rauni to shine ake tunanin waɗannan ƴan matan da wannan mutumin da ya tada bom a Gidde tafiya su guda ne wannan tashin bom da wannan mutumin ya tada aka san tsauran tsaro a Gidde shi yasa su kuma suka je wuce wancan gari suka tara bomba bomba su amma dai haka mutane duk suna tsammani cewa da hiyar su guda ne Allah ne kawai bai ba su sa'a wannan kuma suka wuce wancan gari suka tara bomba
ya zuwa yanzu za a iya cewa mutane bakwai kenan suka rasu a waɗannan harhare na Gidde din da can
yawa yanzu zuwa yanzu da mutane bakwai sun karasu mutum kaman 47 haka su suka samu rauni.
To ya yanayin tsaro yake ko kuma ya a wani hali ake ciki a yankunan da waɗannan harare suka auku?
yanzu a nan garin Gida da yanzu haka akwai sojoji ta ko ina sun tattare hanyoyi suna kula yanayin mutanen da suke shigowa, sannan kuma akwai yaran mu na gari waɗanda suka dauki gora ko kuma waɗanda suka dauki aikin sa kai su ma suna yawo haka, ko wani yana sanye da alama cewa yana nuna cewa shi ma yana aiki yana taimaka ma sojoji. Yanzu haka gari dai a cikin Gida dai hankula ya kwanta, mutane suna harkokin su na yau da kullum.
Wani mazaunin garin Gidde da ke jamhuriyar Chad kenan. To har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro ne, inda a can ma ƙasar Kamar wasu 'yan ƙunar baƙin wake suka halaka mutane hudu ciki har da sojoji biyu a wani gari da ake kira Kalagari. Ga rahoton Muhammad Awal Garba daga Yaounde.
Waɗansu 'yan mata 'yan ƙunan baƙin wake 'yan ƙasar shekaru 15 sun sake wani kai sabon hari a ƙauyen Kalagari kusa da garin Kwalfata, anda suka ɗauki aniyan kutsawa cikin masallacin garin. 'Yan ƙato da gora suka hana musu sakat, nan take suka kwance jigidan da suka yi ɗamara da shi. Sun aika mutane hudu kiyoma, cikinsu akwai dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu. Su ma 'yan ƙunan baƙin waken sun sheƙa barzau. An jinkata al'umma da dama a wajen wannan harin. Yanzu dai ana ba wanda suka jikkatan kulawa ta musamman a asibitin garin Kwalfata. Wannan lamari da ya daure wa jama'an kasar ta jamhuriyar Kamaru kai, musamman ma a lokacin da dakarun tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru suke ikirarin cin nasara akan maharan Boko Haram. Malam Bukar dan garin Kalgarin ne ga abin da ya faɗa mini a lokacin da muke hire da shi.
Mu dai wannan lamari kan yafi ƙarfin mu, amma muna ganin ga jama'a mu duk sun mutu, kuma ba mu da aikin yi, ba mu da komai. Yanzu dai gwamnati ta shigo ta kama na dauki ta maza a garin mu, in ba ka ba mu duk za mu gudu. Wallahi mun gaji. Shugaban kasar mu nan yanda yake shewa yana yaki da 'yan Boko Haram nan, to mu ba ma ganin yaki fa, gashi yanzu sun zo za su kashe mu.
Ko da a ƙarshen makon nan ma wani sifeton 'yan sanda na garin Dabanga ya rasu a babban asibitin garin Marwa sanadiyar kubucewa da ya yi a hannun maharan Boko Haram. In ji gwamnan jihar Mijin Yawa Bakari, na nemi in ji bakin gwamnan abin ya ci tura. A 'yan kwanakin nan dai masu tayar da ƙayan bayan sun zafafa kai har-haransu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, tunda 'ya'yan jam'iyyar ADPC ko CPDM na ƙasar na gabas da yamma ko da arewa na ƙasar suke kira ga shugaba biya da ya kada takararsa a zaben da za a gudanar na shekara na 2018. Na tambayi Alhaji Ruwan Sharubutu a matsayinsa na kusa kokolon jam'iyyar ADPC ko CPDM din mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru, ko me yasa suke kira ga shugaba biya da ya sake kada takarar nasa bayan gashi kasar na fama da maharan Boko Haram. Yau ka karkata hankula zuwa gamawa da maharan Boko Haram.
Na farko dai zan gaya maka cewa muna cikin zaman lafiya. Kasan Kamaru a cikin Afrika nan gabaki ɗaya ba ƙasa wanda yake zaune lafiya kaman Kamaru. Kuma saboda shugaban ƙasan mu Paul Biya ya iya mulki, ya san kuma ƙasan nan, kuma yana da hakuri. Dukkan gabaki ɗaya jahuran din North din gabaki ɗaya suna bayan shugaban ƙasa. Saboda haka kaga cewa su ma suna so ya tsaya. Mu ma muna so ya tsaya, ko ina ana so ya tsaya. Saboda zaman lafiya, saboda aikukunan da yake wa ƙasa. Ka san yaƙi da wanda baka ganin shi yana da wuya, yana da matukan wuya. To amma duk da haka muna gamawa da su. In ka lura zaka gane sun yi sanyi banda kwana biyu nan da suka sake tashi, yanzu kuma mun gane system din da suka iso mai. Saboda suna turo yara ne kanana, suna turo kuma 'yan mata su zo kamar masu bara, su zo sai su zo da abin da ya zo ya fashe. To amma mun gane wannan dabara. Duk da haka zamu yi maganin su, kadan Allah ya yarda.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Su kafir ta bayi da kalmar shahada, suna rushe sakon zaman lafiya. Waɗansu su ma har makamai gare su gilla suke.
To daga batun tsaro sai na zabe. Yayin da aka fara yakin neman zabe a jamhuriyar Niger, mazauna nan Amurka 'yan asalin ƙasar ta Niger sun fara kiran a yi zabe lafiya, tare da bayyana ra'ayinsu kan 'yan takarar da jam'iyyun da za su fafata a wannan zabe. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da wato wakilinmu da ke can New York ya aiko mana.
Sunana Labu ni na birnin Kwanne ne, ina zaune nan a New York State ta America. Saƙon da a gare ni ga mutanen Niger, ina so su yi shi cikin kwanciyar hankali, ba da rigima ba, irin wanda sauran ƙasashe suka yi shi ko ɗan kaza ba a kashe ba. Don ga shugaban ƙasa hawa mai ƙwazo ne, na ga mulki iri-iri kashi-kashi a ƙasar mu Niger, amma har yanzu ban ga ma'aikaci irin shugaban ƙasa na yanzu. Menene godiyar da 'yan ƙasa kamata su mishi su san ƙuri'a shike nema.
Ahmad ne sunana, nan nake zama kwa. Abin da nake so a yi zaben na kwarai kwa. A ba wanda Allah ya ba iko. Kai ake zabe an isata, wannan ba ta da kyau. A yi zabe fi sabilillah. In an ta wajen zabe, in an kada ka, ka san da an kada ka, mutanen kasar ne ba su son ka. Kai kake ka yi girman kai, aiko taurin kai sai ka zamna, kana zamna, sai mutanen shiru kashe kashe. Kai kana da gardoji, kai kana da komai da komai, in ba a same ka ba, ana samu dan uwan ka.
Ni sunana Muhammadu, ma'aikatan da akwai yanzu mu bamu tamani in yana sabka ya ba iko in ba Allah bane ya gyara ko wasu yake bamu san da yana sabka ya ba mutane wuri Allah dai ya fata mu ba mu so kasan mu fitina ba mu son shi in wanda yake Allah ya sa a bashi saboda in ba su ba su ba akwai matsala
to lalle ya wanda nake gani wanda zai abun kirki a halin yanzu wannan sai dai es rahama ta Abdullabo saboda shi gaba ne mai adalci mai natsuwa kuma wanda jama'a ke so ba irin kamar shugaban harin ba da jama'a ba su so nai kuma ki tafiya ina ganin yanzu sai dai es rahama insha Allah za ta kai labari
Madalla wasu daga cikin ra'ayoyin mazauna nan Amurka kenan yan asalin kasar Jamhuriyar Nijar yanzu agogona cewa karfe 16 ne wato karfe 10 ne da minti 16 na safe a nan birnin Washington DC wato hudu kenan da minti wato 16 a Najeriya da Nijar Majalisar Dinkin Duniya ta kan ware mako guda wato 1 ga watan Fabrairu domin a kasar wato a ƙara kami wajen haɗin kan addinai da kuma samar da zaman lafiya a tsakanin su Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
Majalisar Dinkin Duniya ta ma dai ware kusan mako guda ne wato tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu na kowace shekara da ta kasance makon ka fahimta juna tsakanin addinai a duniya. Manufa dai shine a samu kyakkyawan fahimta tsakanin manyan addinai tare kuma da mutunta juna wanda hakan ka iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma. To koya malaman addini ke kallon wannan yunkuri na Majalisar Dinkin Duniya Evangelist Usakutiya Zarma wani mai bishara ne a jihar Adamawa
wannan mako da aka kirkiro shi domin hadin kai na addini a duniya yana da muhimmanci sosai domin ganin cewa iya abin da za a iya yi a wannan duniya domin a samu ci gaba shine a hada kan wayannan addinai kaga cewa sun zo na lafiya ba tsangoma a juna ba wata matsala da ke tafiya tare da su sun fahimci juna kuma ya ci gaba daidai to ina ga wannan yana da kyau sosai domin zai kara hada kan al'umma a fadin duniya baki daya saboda haka ci gaba da yin ta domin yana da kyau sosai
Sheikh Abdullahi Isa Adam babban limamin masallacin Juma'a na ATV Yola na fa ganin wannan mako na da muhimmanci inda ko ya bada misali da abin da ke faruwa a kasar Malaysia
mu tsaya mu addinin mu tsakanin mu da Allah da ya halce mu ce mu addini dan bauta masa wancan mai addini shi ma ya irin nashi ai kira zuwa ga mutunta juna a duniya yanzu misali bari mu maka misali ga inda irin wannan abin ya faru kuma an ci nasara shine da yake na leka wajen shine kasar Malaysia in ka duba addini ne guda uku kuma su karfi a duniya in ka kara da na hudu shine addinin musulunci ma'ana kaga musulunci suke ainihin wato da abin da ya shafi karfi a kasar saboda suke rike da mulki akwai addinin Buddhist wanda suke so mutanen Chinese da suke wurin ɗan ƙasa suna addinin su akwai masu addinin Hindu suna nan suna addinin su kowanne da wurin ibadar sa kowanne da amma ana mutuncin juna ana ganin mutuncin juna kowa yana ainin kima ganin kimar kowa
kuma da menene dai akwai fa bukatar samun fahimta juna tsakanin mabiya addini kamar yadda mai bishara Usakutiya ya karin haske
a ci gaba da fadakar jama'a kan zaman lafiya domin aka ce zaman Allah zaba lafiya fi zama dan sarki inji Bahaushe
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryen mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin. Tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki daya amin. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, mun karɓi bakoncin masaniya, marubuciya, kuma mai bincike a fannin ilimi da sanin irin halin da ilimi ya shiga a baki daya ƙasar Najeriya. Mun kuma duba matsalolin ta ɓangarori da dama kama daga kan gwamnatoci a kowane mataki zuwa ga kan iyaye da malamai kai uwa uba ma har da su kansu daliban. A iya bincike da nazari da Farfesa Aisha Madawaki ta tsangayar ilimi a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ta yi, wanda take ganin akwai buƙatar dukkanin masu hannu da shuni a wannan matsalar su ɗauki sabon salo, ganin cewar yanzu muna ƙarni na 21.
Ƙulƙuliyar daraja shi haushi dare dam to
shi. Idan ana maganar ilimi a Najeriya, ko da yaushe sai a dinga cewa ilimi ya lalace, ilimi ya taɓarɓare. Ta wani hanyoyi ne ake bi ake iya gano cewa lalle shi ilimin nan ya taɓarɓare?
To, yadda kamar yadda ka ce ne, wasu sukan duba su ce ilimi ya taɓarɓare ta hanyoyi daban-daban. Wasu za su yi la'akari da irin yaran da ke fitowa daga makarantun ne. A ce yaro ya gama makaranta secondary ko ya gama jami'a, amma irin abin da yake iya aiwatarwa a ga ya je ƙasa da abin da ake tunani wanda ya samu wannan ilimi din zai iya gabatarwa. Sannan kuma na biyu, a ga ana dubin ta fannin cewa idan aka dubi abubuwan da ke wakana a makarantun ne, kuma za a ga abubuwa ne waɗanda sun kasa bisa ga yanda ake tsammanin za a cimma burin cikakken ilimi ɗin. To, amma wasu kuma za su duba su ce ilimin bai taɓarɓare ba idan suka dubi ɗaya gefen guda, na ganin yawan mutanen da suke shiga makarantun ne yanzu, da kuma ganin cewa biyan da an kai dai bayan da za a yi a ce a'a ai ci baya ne ba ci gaba ba. Hadde musamman ma ɗan mun dubi fannin mu na gefen arewacin Najeriya.
Gabaki ɗaya aka duba za a ce su wane ne ummul haba'isin taɓarɓarewa shi wannan ilimin?
To, kowa yana da rawar da ya taka. Misali za ka ga su yaran kansu suna da nasu laifi, iyaye suna da nasu laifi, malamai na da nasu laifi, gwamnati tana da nasu laifi, sannan jama'a ƙasa su ma suna da nasu laifi. To, in mun ka ɗauki kowane fanni, yawanci za mu ce na farko inda zan fara da fannin iyaye. Idan muka duba yaro, wuri na farko da yaro ya fara samun kanshi shine a gidansu inda yake tare da iyayen shi. To, yawanci za ka ga yanzu iyaye na ɗaya wasu za ka ga akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shiga gabansu waɗanda ba sa ba ilimin yaransu muhimmanci. Saboda ba wai a kai yaro makaranta kawai ne a bar shi ga malamai ko ga makaranta shi zai sa ya samu ingantaccen ilimi ba, a kula ma da iyaye za su yi na ganin cewa in yaron nan ya je makaranta kan kai, ya dawo an bincike me ya karanta, an ba shi kuma abubuwan da ya kamata ya yi amfani da su makaranta, an ba shi aiki makaranta ya zo ya yi gida ya samu lokacin da an ka ɗan zauna aka taya shi aka nuna mishi waɗannan abubuwa ne. To, yanzu haka yawanci iyaye sun ɗan rage ba da wannan kulawa ɗin sosai. Wasu ma za su ga daidai da kai yaron makaranta, wani yaro sai ya wahala ya yi ayyuka kafin mai je makaranta, ko da yake zuwa makaranta a riga an yi nisa da darasi. To, da zarar an ka ce kuma an yi nisa da darasi kafin yaro ya cimma sauran yaran, wata matsala ce. Fannin iyaye kenan a takaice. Fannin yara kuma, yaro ya je makaranta, wani kafin ya je makaranta ma shiriri ta aiki ne. In ya je makaranta ɗin ma, wani bai ba da yana cikin aji amma hankalin shi baya cikin aji. Rashin samun hankalin shi cikin aji kuma ya ta'allaka ga abubuwa da yawa. Watakila yaro ya taho makaranta ciki ba cike ba da yunwa, ya za a yi mai da hankali ya fahimta abin da ake karantarwa, ko kuma kafin ya baro gida kila ya sha kashi, ko da yake zuwa makaranta rai a baci, ya za a yi mai da hankali da abin da ake karantarwa, ko kuma ya zo cikin aji inda shi kan shi malami ma da shiga yanda yake, shi ma wannan abun zai sa yaron ya kasance yana aji amma bai mai da hankali ba, ko kuma cikin aji ɗin babu abun zama, yaro ya zauna ƙasa bai ji daɗin yanda ya zauna ba, balle har ya yi rubutu, balle har ya mai da hankalin shi ga abin da ake karantarwa cikin makaranta ɗin.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Farfesa Aisha Madawaki ta tsangayar ilimi a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto, da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Bari mu fara da saƙon Sani mai langilangi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Wani suka ce muna kira ga masu gasa biredi a jihar Borno da su maida wukar su cikin kube. Kada su shiga yajin aikin kwana uku da suke niyyar shiga domin talaka ne kawai yajin aikin zai shafa. Sai kuma saƙon Sha'aibu Idris Kofarfa da Bulangu, mamba na kungiyar muryar talaka reshen jihar Jigawa, wanda ya ce Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon harin ta'addancin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Dalori da ke jihar Borno. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan hare-haren ta'addanci a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sikar Muhammad Sule garin Rijiya karamar hukumar Akko jihar Gombe, wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da su ƙara ƙaimi domin gano wuraren da 'yan kungiyar Boko Haram ke ƙera bama-bamai. Yin haka ne kawai zai kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar baƙin wake a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma saƙon Hamza Galadima birnin Kebbi, wanda ce a gaskiya irin hare-haren ƙunar baƙin waken da ke faruwa a wasu sassan Najeriya, wannan abin gaskiya ya wuce makaɗi da rawa, inda koyaushe abin ke ƙara ƙazanta. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i, amin. Sai kuma sikar Muhammad Salihu Kauran na Moda, wadda ta ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar, muna yi muku fatan za ku yi yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba. Da fatan kuma Allah ya zaɓa muku shugaba na gari wanda zai saurari kukanku. Ya kamata gwamnatocin jihohi su riƙa bawa fannin ilimi gagarumin muhimmanci ta hanyar ɗaukar ƙwararrun malamai da kuma bawa ɗaliban da suke karatu a manyan makarantu kuɗaɗen tallafin karatu na scholarship. Sako daga Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Muhsin Sani Tsafe. Da ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, wanda ce gwamnatin jihar Lagos, hakika muna maraba da yunkurin da kika ɗauka na daƙile ƙungiyoyin matasan jihar ki da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Da fatan za ki samu nasara a kan wannan ƙoƙari da kike yi.
To ga Ibrahim ya dawo da labarai a taƙaice.
Yan bindigar ƙungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani ɗan ƙauye a yankin Arewa maso gabashin Najeriya suka kashe mutane aƙalla guda 50. Shaidu sun faɗa jiya Lahadi cewa cikin dare Asabar 'yan ta'adda suka afka cikin ƙauyen Dalori da ke daba da birnin Maiduguri suka yi ta harbe-harbe da kuma ƙona gidaje. Wani soja ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa wasu mata uku 'yan ƙunar baƙin wake sun tada bama-baman da suka ɓoye jikinsu a cikin taron jama'a suka ƙara haddasa wasu mace-macen. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya Staffan de Mistura yana sake ganawa yau Litinin da wakilan 'yan adawar ƙasa a birnin Geneva a bayan da aka samu ci gaba a ƙoƙarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nema a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu. De Mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya da jami'an gwamnati a yau Litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan. Ya faɗa jiya Lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudurci aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar.
Masaure abin da suka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya, sai dai can anjima za mu sake dawa da izinin Allah. Yanzu madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lewis Gresham da ta ba da umarni. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, amma kada ku nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.